بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba, wanda shine yammacin 21 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta 2023. Daga wannan masallaci na Umar ibn Khattab da aka fi sani da suna dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Nigeria, inda muke gabatar da darasi na tafsirin Alkur'ani mai girma. Wannan shine darasi na 21 cikin jerengen darussa na tafsirin Suratul Qasas. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Aramari karanta mana daga fadin Allah Madaukakin Sarki aya ta 49, qul fa'tu bi kitabin min 'indillahi huwa ahda minhu.
لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم. Kafin mu shiga, akwai tambaya da aka rubuta a jiya, wanda mai tambaya yake cewa me ne hukuncin mamu wanda ya yi sujudin tilawa ba tare da limaminsa ya yi ba. Wato, an karanta aya wadda ke da sujuda a cikin sallah na tilawa, kuma shi mamu ya yi sujudin tare da cewa limaminsa bai yi ba. To, wannan idan da gangan ne mamu ya yi sujudin tilawa, limamin ka bai yi ba, sallar shi ta ɓaci. Kamar yadda idan da gangan liman ya yi sujuda, kai kuma mamu ka tsaya a tsaye ka ƙi tafiya wannan sujuda, har ila yau sallar ka ta ɓaci. Kamar yadda limamin Nawawi ya ambata a cikin Majmu'u Sharhul Muhazzab. Amma idan da kuskure ne ko rafkannuwa, wato kai mamu ka yi tsammanin limamin zai tafi sujuda, ko kuma ka yi tsammanin ma ya tafi ne, sai ka bi daga baya sai ka gane bai tafi ba, sai ka ɗago ka ci gaba da bin shi, wannan babu matsala insha Allah. Allah shi ne mafi sani. Allah Madaukakin Sarki yake cewa qul fa'tu bi kitabin min 'indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Wannan ita ce aya ta 49 a cikin wannan sura mai albarka. Ci gaba da wato bayanan da Allah Madaukakin Sarki yake mana abin da ya biyo bayan kissar Annabi Musa da Fir'auna. Allah yana mana bayani akan gaskiyar manzancin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, da kuma jefa ƙalubale ga Qurayshawa, su da iyayen gidansu Yahudawa, waɗanda suke ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da bayani akan wasu fuskoki na kamantakekeniya tsakanin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da saƙon Musa alaihi salam. Shine Allah ya ci gaba da cewa qul, ka ce musu fa'atu bi kitabin min 'indillahi huwa ahda minhuma, ku zo da wani littafi daga wurin Allah wanda ya fi ɗauke da shiriya fiye da Alƙur'ani da At-Taura, tunda kuna cewa kun ce a kawo muku littafi an kawo, kun zo kun ƙaryata kun ce bisharani tazahara wa inna bi kullin kafir, ai bokaye ne guda biyu, wannan littafai guda biyu bokanci ne, kuma mu ba mu yarda ba, inji Yahudawa da su da mushrikan Makka. Shine Allah ya ce, ka ce musu fa'atu bi kitabi idan da gaske ne kuna da wani abu da yafi gaskiya fiye da wannan alqur'ani kuma yafi gaskiya fiye da at-taura da aka sauka annabi Musa alaihi salam Allah yace fa'atu bi kitabin min indillahi ku kawo wani littafi amma fa daga gurin Allah ba kirkirar ku ba huwa ahada minhuma ya kasance ya fi waɗannan littafan shari'a attabi'hu sai in bi shi farra yana cewa shi a ganinsa ya fi ganin dacewa a karanta nan da attabi'uhu ai mata madda ai mata damma kar a ce attabi'uhu kuma an ce attabi'uhu jawabu talab ne na fa'atu ya ce amma saboda lafazin kitab lafazi ne wanda ya zo na kira to bai yi wa a bada jawabu talab a kan shi amma dai al-imam qutbi yana cewa wannan qira'a ta attabi'uhu hiya al-wajhu ita ta fi dacewa in kuntum sadiqina suka ce inda gaske Allah ya ce a ce musu inda gaske suke yi to su kawo wani littafi wato Allah yana jefa musu kalubale cewa in za su iya su kawo wani littafi daga wurin Allah wanda yake da gaskiya wanda yafi Qur'ani da at-Tawra gaskiya ba za su iya kawo wannan Allah madaukin sarki a wurare da dama yayi ma Yahudawa da su da Quraishawa da duk wani mai ƙaryata al-Qur'ani Allah ya jefa musu kalubale kamar fadin Allah madaukin sarki a cikin suratul Isra qul la ittama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah ya ce ka ce musu da a ce duk mutanen duniya da duk aljanun duniya za su hadu yi gangan ko da nufin su hada karfin gwiwa su kera zance irin wannan alqur'ani naka Allah yake san ba za su iya ba koda wasu sun na goyen bayan wasu su a wani wuri kamar a cikin suratu Hud Allah yake cewa am yaquluna ftara ko ku cewa take wai ƙarya kake ka kirkire shi ne Allah yake to ka ce musu qul fa'atu bi ashari suwarin mithlihi muftarayat in za ku iya inda kun ce kirkira ne to kuma ku kirkiri sura kamar guda goma na cikin alqur'ani wa da'u man istata'tu min dunillahi in kuntum sadiqin aga an ce ba sai kawo duka ba an ce kuma ba za su iya kawo koda sura goma ba sai Allah ya ƙara cewa wa ma kana hadha alqur'an an yaftari min an yuftara min dunillahi wannan alqur'anin ba zai taba yuwa a kirkire shi ba in ba Allah ne ya aika shi ba walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kull wa tafsila alkitabi la rayba fi Allah yace gaskiya ce tsantsatta da bayani dalla dalla da gaskata littafan da suka zo gabanin sa da rabbil alamin daga Allah sai yace am yaqulu laftara ko ko suna cewa ka kirkire shi ne fa atu bi suratin mithlihi to ku kirkiri sura kwaya daya ma wa da umani ta basu min dunillahi in kuntum sadiqin wannan cikin sura Hud kenan ko Yunus ya go cikin Yunus ba za su iya kawo alqur'ani ba ba za su iya kawo sura goma ba ba za su iya kawo sura daya ba sai Allah ya kare musu gaba daya challenging yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ku zo da sura ko da wata ƴar sura ce cikin ƙananan suran alqur'ani ba za su iya ba shi ne Allah ya ce fa illan taf'alu wa lan taf'alu ba za ku iya ba ko ba za ku taɓa iya ba shi sa hayo ba wanda ya iya to irin wannan challenge ne da ana Allah yake cewa fa'tu ku zo da kitabi ku zo da wani littafi attabi'u ahada minhuma wanda yafi qur'ani da at-taura gaskiya attabi'u sai in bi ba za su iya ba ahada minhuma ay ahada min alkitabaini wanda yafi shari'a fiye da at-taura fiye da alqur'ani wannan kuma an kawo shi ne a bisa fuskar tsayi da hujja ba wai dan hakan na iya yiwuwa ba babu wani littafi da yafi alqur'ani da at-taura shari'a babu shi an dai kawo ne kawai dan a kafa musu hujja Allah yake in kuntum sadiqina inda gaske kuke wannan aya tana tabbatar da cewa alqur'ani yana nuna mana yadda ake kafa hujja cewa ana kafa hujja ne da ayoyin Allah ba da ra'ayi ba ba da a gani na ba kaga su da ra'ayin su suka kawo cewa kawai a su ba su yadda ba wannan bokanci ne sai Allah ya ce an kuna so a gaggata ku sai ku kawo min indillahi daga wurin Allah fa atu bi kitabin min indillahi kawo littafi daga wurin Allah so da ka da abin da yake so ya huta da shi a cikin shari'a to abu ne da ake karbowa daga inda shari'a ta yadda a karbo daga alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ainihin wato ijma'in malaman farko a wannan yana nuna mana cewa kuma duk mutumin da zai sanya tunaninsa da ra'ayinsa da aganinsa gaba da ayin Allah wannan mutumin ya kama hanyar halaka kuma wannan shine abin da ya faru da wannan yahudawa su da mutanen makka sanya ra'ayinsu a gaba da alqur'ani kuma ne yana cewa duk mutumin da ya magana a cikin shari'ar musulunci to ana neman shi da ya kawo hujja babu wanda zai magana kawai a karba in babu hujja shi za ka ce musu qul fa'atu bi kitabi ku zo da littafi haka duk wanda zai magana a cikin shari'ar musulunci to ana neman shi da ya kawo hujja ba za a karba ba idan babu hujja tunda ba wahayi ake masa sai Allah ya ci gaba da cewa fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah yace fa illam yastajibu laka idan sun kasa amsa maka wannan kalubalen na cewa fa atu bi kitabin min indillahi in sun kasa ko ba za su iya din ba Allah yace to ka sani da cewa fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum sai ka ƙara sakankancewa cewa dama son zuciyarsu kawai suke bi wa man adallu mimman ittaba'a hawa Allah ya ce wane ne ya kai mutumin da ke bin son zuciya tsabara gyambata bi ghairi hudan min Allah wanda ke bin son zuciya ba tare da shari'a daga Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da azzalimai aya ta 50 kenan wannan aya fadin Allah fa illam yastajibu laka wato ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai ba su iya kawo wani littafi ba ba su iya amsawa su kawo ba kuma da Ibn Abbas yake cewa fa illam yu'minu bima ji'ita bi idan ba su imani da abin da ka kawo ba min al-hujjat na hujjoji shi ko buƙatar yake cewa fa illam yumkinuhum an ya'tu bi kitabin afdala minhuma idan sun kasa kawo littafi wanda yake yafi qur'ani yafi at-taura Allah yake fa'alam annama yattabi'una hawahu to ka sani da cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda suke faɗa game da at-taura da abinda suke faɗa game da al-qur'ani da suke cewa ai at-taura da qur'ani ƙarya ne kirkira ne bokanci ne ba gaskiya bane duk wannan maganganun da suka gina su a bisa tsabaragen ra'ayi da san zuciya da shaci fadi da abin da shedan ya riya musu da abin da san zuciyarsu ya riya musu duk wanda yana karkashin a hawa abu shaci fadi san zuciya ruɗin shedan a gani na duk suna yin dukkan wannan maganganun Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawa bi ghairi hudan min Allah wannan wani ƙarashin zance ne mai ban sha'awa a wa man adallu anan istifhami ne tambaya ne amma abin da yake cewa istifham at-tankiri tambaya wadda ba a neman amsar ta ko tambayar da zaka mutum baka neman amsa kana zarge shi ne kawai kana cewa ba haka ya kamata a yi abin ba mutum ya zo ya buge maka mota kace mallam ya ka buge min mota kaga ba amsa kake yi ba kana wannan baka yi da aikin da yi ba lafiya me kake nema anan irin wannan sai yake cewa al-istifham at-tankiri to irin shi ne anan wa man adallu kama a ce babu wanda ya kai mutumin da ke bin son zuciya don kana neman wanda yake kowa bata in ka same shi ka gama aikin da aka saka Allah yake wa man adallu mimman ittaba'a hawahu wa ya kai bata mutumin da ke bin son zuciya bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a ba Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda umarnin Allah ya yi shi ne dan ya zama koyarwa ga mabiyansa tashri'an li ummati da Allah yake hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai ba son zuciya dan Allah yake cewa summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamu ce sannan kuma sai muka sanya ka akan wani wata shari'a ta al'amarin da muka daura maka ka bi wannan shari'a kada ka fita kada ka fita farkin waɗanda ba su da yi sabu shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya hane shi daga yabi san zuciyarsa sannan Allah yake cewa wani waje a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi waja'ala ala basarihi fishawa faman yahdihi min ba'di Allah yace baka ganin wanda ya rike san zuciyarsa kamar abun bautarsa a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu sai Allah ya fitar da shi a bisa yana da ilimi duk wanda ya rike san zuciya da shi kawai yake aiki sakamakon haka sai Allah ya fitar da shi ba zai ga gaskiya ba wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai Allah ya fane zuciyarsa da idansa da kunnansa zai jin gaskiya zai ganin gaskiya zai fahimtar gaskiya sai Allah yake faman yahdihi min ba'dillah to waye yake shiryata da irin wannan bayan Allah Allah ta tsare mu daga bata irin wannan haka nan Allah ya ce wa annabi Dawuda ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa ya kai annabi Dawuda lalle mun sanya ka kamar ya gurbin mu a bayan kasa Allah ya ce kar ka bi son zuciya kai hukunci na adalci da ire-iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa waɗanda ke nuni zuwa ga zargin son zuciya don na cewa son zuciya mummunan tsari ne a rayuwa son zuciya abu ne mai halakar da mutum ya kamata mai tambaya mu ce menene son zuciya wai me ake nufi da son zuciya malamai suka ce al-hawa shine mailanun nafsi ila ma tashtahihi duna hujjatin aw bayyina karkatar zuciya izuwa ga abin da rai yake so ba tare da dalili ko gaskiya ba kawai mutum ya bi sha'awar ransa ya bi sha'awar zuciyarsa babu hujja babu dalili Ibn Jawzi da yana bayani akan me yasan zuciya yace huwa mailu qabi ila ma yulaimu shine mutum ya dinga biye wa dabi'arsa akan abin take so abin dabi'a take so innan nafsa la amaratun bisu dabi'a mutum tana son mummunan abu tana son dagawa tana son babakere tana son almundana tana son hasada tana son fifiko to mutum ya dinga biye wannan shine ma'anar son zuciya shi asalin ka ji kana son abu din asalin sa ba wai haramun ba amma biye mushi shine haramu kuma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u Allah yake ka zaba a cikin mata ka duwa da kaga dama ka dawo ta jiki wanda ba ga dama ba ka nisantar da ita sai Aisha take cewa ina ganin ubangijinka yana biye ma son zuciyarka ma ara rabbaka illa yuwaqi'uka fi hawaka Allah ma yana son ya bi abin da ranka ke so to kaga kenan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani abu da yake so a ran in ko da wani zai wuce haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce to ashe shi asalin ka so wani abu a ranka ba shine laifi ba amma biye ma son ya zama ka kasa yin adalci ka kasa bin gaskiya ka kasa bin dokar Allah to wannan shine abin zargi kuma galibin masu son zuciya anan ake kama su da haka ake cewa ƴan bid'a ashabul ahwa'i masoya zuciya shatibi yake cewa ana kiran su da wannan suna ne saboda abinda suke aikatawa na bid'a sarran su ne suke diba hujja suke diba ba wata bid'a da ke da hujja ta kamanniya amma masu yin bid'ar za su kirkiri wani zance su ce hujja ne su bi son zuciyarsu kamar yadda shafi da yake faɗa wannan magana a cikin zafinsa a al-intisam yake cewa wa lidhalika summiya ahlul bid'i bi ahli al-ahwa'i li'annahum ittaba'u ahwa'ahum ana cewa ɗan bid'a masoya zuciya saboda son zuciya suke bi falam ya'khudhu al-adillata ash-shar'iyya ma akhadha al-iftikari ilayha wa at-ta'wil alayha ba sa ruko da dalilai na shari'a ya zama kafin su yi magana sai suna da dalili ya kamata duk magana da zaka yi kai musulmi to sai kana da dalili zaka fade ta ba wai ka fada ba sana'an ce ina dalili ka tafi lalibe to a lokacin ko ba dalili ka samu ba zaka rike ka ce dalili amma sai kana da hujja sannan zaka yi magana da ka fada ka ce to hujjar ta kaza to yan bid'a ba haka suke ba za su kirkiro wani aiki su kama yin shi da an yi challenge din sa an ce ina hujjar wannan sai su shiga cikin nassoshi suna ta lalibe ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa to duk abin da suka kama ko da rabin dalili ne sai su rike su ce shine dalilin su shine ash-Shafi'i yake istisna yake cewa su ba sa riko da dalilan shari'a ta hanyar buƙatuwa zuwa ga dalilan wa ta'wilu alaiha da kuma jingina da dalilin a sai sun yi maganar ne za su tafi neman dalili da ka san zuciya mummunan abu ne Allah ka tsare mu sannan Allah yake cewa inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shiryatar da mutanen da suke azzalimai kamar da muka ambata a baya za ga yayi ta'dili da kalmar zalunci saboda ta hade dukkanin fannonin barnar da shirka da kafirci da fasikanci da son zuciya dukkanin su zalunci wato Allah baya baiwa azzalimai damar su dace da gaskiya wannan aya daga cikin fa'idar ta akwai tabbatar da gaskiya alqur'ani Allah ya tabbatar da cewa alqur'ani gaskiya ne shi ta ba wanda zai iya kawo irinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ba alqur'ani gaskiya yake fada kuma kafirai ba su da hujja akan karyata alqur'ani da musanta shi hujjar su kawai shine son zuciyarsu daga nan kuma mai cira wata ka'ida da Larabawa suke cewa al-hawa sanamun yu'badu min dunillah son zuciya wani gunki ne son zuciya wani gunki ne mai zaman kansa wanda ake bautawa kuma bayan Allah mutane da dama suna da gunki mai gunki su shine son zuciyarsu duk abin da za su yi kawai abin da ransa ya raya mishi kawai zai yi ko kaga yana yin wani abu da ya dace da gaskiya to yana yin shi ne saboda ya dace da san ransa da kan ka dauki kungiyoyin yan bid'a tunda kan shi'a rafida khawarija da sufaye da sauran duk wani dan bid'a kamar Ibn Taymiyyah yake cewa zaka samu wani nasibi na gaskiya a cikin bid'a sa to wannan raban na gaskiya wannan percentage na gaskiya ba yana aikata shi ne saboda gaskiya bane yana aikata shi ne saboda ya race da son zuciya zaka bai da ladan aiki da shi Allah ya kare sannan kuma wannan yana nufin cewa a babu wani fasiki ko kafiri ko mubtadi'i sai da ya zama cewa a cikin aikin da yake yi akwai biye ma son zuciyarsa wato ba wai yana yi ne kawai haka nan babu wani dalili ba a dalilin sa mafi karfi shine zuciyar shi tana son abin sha'awa yake yi ta wannan abun ko kuma shubha ta shiga zuciyar shi game da wannan abu Allah ya ce wala kad wassalna lakum alqawl na'am
wala kad wassalna lakum alqawla la'allahum yatadhakkarun
Allah ya ce wala kad wassalna lakum alqawla la'allahum yatadhakkarun a Allah ya ce hakika kuma mun daddatsa musu alqur'ani kadan kadan saboda su gane wannan tsaye ce daga cikin fasarorin wasalna wasalna wasu malamai daga cikin malaman tafsiri nan baya-baya sun tafi iruwa ga wannan fasara kamar babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemu a tafsirinsa na Awdahul Bayan ya karkata zuwa ga wannan fasara cewa abinda yake nufi wasalna lahumul qawla saukar da alqur'ani kadan-kadan a hankali a hankali dama kuma kafirai sun taɓa tuhumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa laula unzila alaihi alqur'an jumlatan wahida me ya hana a sauka mai da alqur'ani gabaki daya kamar da aka sauka da at-taura gaba daya sai Allah ya ce kadhalika lintabita bihi fuadaka wa radallahu tartila mun yi haka ne dan mu tabbatar maka da zuciyarka mu karanta maka shi dalla dalla wasu fasarorin kuma wanda ba wannan ba na farko cewa wasanna bi ma'ana atba'ana ba'dahu ba'dan aw ba'athna bi rasulin ba'da rasulin walaqad wasanna ay mun ta'ayko annabawa wani bayan wani ko mun ta'ayko da littafai wani bayan wani shi kuma ibnu uyayna da suddi suka ce walaqad wasanna ma'anan shi ay bayyana ay mun muku dalla dalla da wahayi shi kuma mujahid yake cewa fassalna bi ma'ana wasalna bi ma'ana fassalna ay innahu laqawlun faslun qur'ani zance ne mai magana dalla dalla wasu malaman kuma suka ce ma'anan shi wasalna lakum khairay ad-dunya wal akhirah a cikin alqur'ani akwai bayanin alkhairin duniya da alkhairin lahira al-imamu ibnu al-arabi a cikin ahkamul qur'an yake cewa ma'anarsa tattaba'a inzalul qur'ani saukar da alqur'ani wani bayan wani wa'adan wa wa'idan yau ai muku labarin aljanna da ni'imarta gobe ai labarin wuta da azabarta wa qasasan wa ibratan wata ranar kuma ai labarin annabawa da al'ummominsu wata ranar kuma a fita muku da darussa daga labaransu wa mawa'iza da wa'azuzi wato qur'ani kala kalan zance ne iri daban-daban ibnu arabi yake cewa wannan shine ma'anan wala kal wasanna lakumul qawl wato kowane bangaren magana labarai tauhidi shari'a wa'azi gargadi kowane nau'in zance an tsakuro an ba ku yace wato Allah ya sadar da wannan zancen wani bayan wani lahum da aka ce izuwa gare su suwa ne Quraishawa da kuma Yahudawa wannan aya da su take magana al-Imam Ibn Manda shi kuma ya fitar da wani tafsiri daban da shi da al-Imam Tabari a cikin littafinsa al-Mu'jam al-Kabir cewa wani mutum da ake cewa Rifa'a Ibn Qaraza wanda an ce sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da ba Yahude ne ya musulunta wasu kuma sun ce sunan shi Rifa'a Ibn Samawal wanda an ce wato kanin mahaifiyar Safiya bintu Huyay matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha wannan sahabin yana cewa nazalat hadhihi al-ayatu wa laqad wassalna lakum lahumul qawla fi asharatin ana minhum yace wannan ayoyi sun saukare akan wasu mutane guda goma cikin Yahudawa ni ɗaya ne daga cikin su wato wasu Yahudawa ne da gaske da wannan Yahudawan Madina suka ji Al-Qur'ani sai suka musulunta shine Allah yace to waɗannan Yahudawan mun musu baiwa mun sadan musu da zancen Al-Qur'ani yayi iri ɗaya da abinda suka sani na At-Taura sai Allah yace miki sai suka gaskata amma wannan malamin wa wannan mutum ne suna Rifa'a Ibn Qaraza akwai tababa game da tabbata shi sahabi kamar yadda Abu Al-Qasim Al-Baghawi yake cewa la a'rifu lirifa'ata ghayra hadha al-hadith ban san wani hadisi na Rifa'ati ba sai wannan wala adri hal huwa sahabiyyun am la yace ban sani ba daga cikin sahabi ne ko ba sahabi bane abin da diriya ta kace cewa wannan aya tana da fassarori daban-daban baya ga Ibn Manda Ibn Jarir da Ibn Abi Hatim su ma da sun fitar da asarai da ke nuna irin wannan fassara cewa wannan aya ta sauka ne dan bayani akan halin waɗannan mutane ana karanta lafazin da wasanna da shadda duk da yake ya halasta a karanta a ce wasanna wala kad wasanna lakumul qawl at-tawsil mai shaddar yana nufin tsananin saduwar zancen da juna idan an cire shaddan kuma zai zama gama garin ma'ana wallahu a'lam al-qawl da yake wasanna lahumul qawla to lafazin al-qawl anan fassara mafi inganci shine ma'anar shi al-qur'ani ko kuma wahayi domin Allah yakan kira al-qur'ani da suna al-qawl innahu laqawlun faslun innahu laqawlu rasulin karim ay innahu laqur'anun faslun innahu laqur'anun yatluhu alayka rasulun karim wato malaika jibril kenan da ka zance mafi inganci anan shine alƙawlu ba kowanne zance ba a shi alqur'ani musamman mun dauki fassara wanda ke ganin cewa ana nufin so kada alqur'ani kadan 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 wallahu ta'ala Allah ya ci gaba da cewa alladina atainahum kitaba
alladina atainahum kitaba min qablihi
Allah ya ce alladina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minu aya ta 52 kenan ko Allah ya ce alladina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littafi min qablihi gabanin shi alqur'ani hum su din bihi da alqur'ani yu'minuna suna da imani wato Allah yana magana akan wasu sashi na ahlul kitabi duk da sunan ɗan kaɗan wanda suka yi imani da alqur'ani da suka ji Allah ya saukar da shi saboda ya gaskata abin da suke tare da shi Katada yana cewa a daidai wannan wajen yace kunna natahaddathu anna hadhihi al-ayata nazalat fi unasin min ahlil kitabi yace mu daliban ibnu abbasi mun kasance muna tattaunawa tsakankaninmu muna cewa wannan aya ta sauka ne game da labarin wasu mutane cikin ahlul kitabi kanu ala shari'atin min al-haqqi suna bin addinin gaskiya hatta ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam har Allah ya aika da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amanu bihi sai suka yi imani da shi wa saddaqu nubuwatahu sai gaskata annabtasa fa azama Allahu ajrahu sai Allah ya kirma maladan su marrataini asbiu Allah zai ambaci wannan a gaba kadan marratan bi sabrihim ala kitabihi ladan su yayi girma a karo na farko saboda sun haƙura sun bi littafin sa at-taura tsawon zamani kuma saboda cikin at-taura akwai shari'o'i masu wahala kamar da Annabi Isa yake cewa wayda anhum israhum wal aglal allati kanat alayhi ya goda injila dan ya rage musu nauyin shari'ar su da kuma irin abubuwan da ke hannun su na takura wannan shari'a mai wahala ta at-taura suka bita akwai yawan salloli akwai yawan haramun akwai yawan hudud laifuffuka wanda yake mutane haji suna da yawa cikin taura to wanda da ya hakuri ya baka sai Allah ya girmama ladan shi girmama wa nabi ba da kuma suka yi hakuri suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zakara minhum liban labari yake cewa kata da yace a cikin waɗannan sahabban a cikin irin waɗannan ahli kitabin akwai Salmanul Farisi radiyallahu anhu tarihi shahararre ne akan yadda ya sha wahala yayi addinin Yahudawa yayi addinin Kiristoci har malaman shi suka kare ga baki daya malami na karshe ya ce masa to yanzu ka kama hanya kai yankin kasar Khaybara da Yathrib nan ne ake da dabinai wanda ake tsammanin cewa ana sa ran annabin karshe a nan zai taso haka ya taho ya karaso Madina a matsayin bawa yana nan a Madina bayan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya zo Madina haka ya dinga bin sawu har sai da ya gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine dai wannan annabi kisa tana nan doguwa a cikin tafi Mujamul Qabarani al-Kabir sayyidina Salman alaihi salam ya musulunta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a hada kudi a ento shi daga wanda ya yake bauta a hannunsa to ire-iren sa da wasu su wanda zamu ji magana akan su daga cikin ila yau akwai Abdullahi dan Salam wanda malami ne a cikin su ya musulunta har yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina so ka tambaye Yahudawa waye ne kafin sanna musulunta in ba haka ba za su faɗi munanan maganganu a kaina wanda ba za ka ga girma na ba aka kira su aka ce me za ku ce game da Abdullahi dan Salam suka ce babba ne dan manya dan masu daraja a cikin mu annabi ya ce me za ku ce inda zai musulunta suka ce hashahu Allah min zalika ai ba zai yi musulunta ba sai ya fito ce to na musulunta yi kalmar shahada dan take suka fara cewa sharruna wa bun sharrina ai tsinan ne dan matsiyata ne ai mutumin banza ne yana cikin su kuma waɗanda Allah ya girmama maladan su da kuma mutanen da suka taho daga Habasha suka biyo Ja'far dan Abu Talib suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su wajen 40 a cikin su akwai mutane bakwai wanda suke manyan fastoci ne daga garin Sanajashi daga Eritrea suka zo suka saurari magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka musulunta daga cikin su akwai Buhaira wannan mai bauta a wata coci a hanya zuwa kasar Sham wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai Sham shi da babansa ya ganshi yace ka koma da shi gida wannan shine annabin karshen zamani in Yahudawa suka ganshi za su kashe shi shi ma an ce yana cikin wannan littafi daga cikin su akwai sai da yawa al-Imamu al-Mawardi ya ambaci sunaye da yawa na irin waɗannan mutanen daga cikin sa ilawa akwai Tamimu Dari wanda ya rubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cross a wuyansa ma kan da zai musulunta annabi ne ya cire cross din ya danka shi ya wurgar da shi suna nan da yawa da yawa da yawa wallahu a'lam Zaid ibn Mansur sai dan jibai Allah ya gafarta masa yana cewa wannan aya ta sauka ne akan wasu fastoci mutum 70 waɗanda suka zo daga gurin Najashi ya aiko su zo su ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo annabi ya karanta musu Yasin wal Qur'an al Hakim har zuwa ƙarshen ta suka dinga kuka suka musulunta zasu aka saukar da wannan aya akan su aka saukar da kuma ɗaya aya wacce kenan shine wa idza sami'u ma unzila ilayka tara a'yunuhum tafidu min ad-dami mimma 'arafu min al-haqq wa yaquluna amanna billahi rabbana amanna bil faktuna ma shahid wannan cikin suratul maida to ita ce ayi ce wal ayatu al-ukhra da daya aya aka sokar da wannan aka sokar da wancan sai suka musulunta to daga nan shine Allah yake cewa alladhina atainahumul kitaba daga wannan ayar alladhina atainahumul kitaba har zuwa fadan Allah madaukakin sarki a cewa salamun alaikum la nabtajil jahilina waɗannan ayoyi in kun tuna mun faɗa a muqaddima cewa suna daga cikin abin da aka ce a Madina suka sauka wanda kuma wannan zance ne mai ƙarfi ƙwarai saboda wannan kissar ta faru ne a Madina to zai yiwa kuma a ce an saukar da ayoyin a Makka sannan kuma kissar ta faru a Madina da aka yi magana Ibn Abbas da shi da Mujahid cewa waɗannan ayoyin a cikin suratul Qasas su ƴan Madina ne bayan hijira magana ce mai ƙarfi ƙwarai daga su akwai wata fa'ida da ya kamata mu kalla a nan babu laifin mu ishara zuwa gare ta alqur'ani yakan ce allazina atainahumul kitaba yakan kuma ce allazina utul kitaba wato yakan kawo ibara allazina atainahumul kitaba waɗanda mu su Allah muka ba su littafi bil mabni ala al ma'lum ambaci fa'ida yakan kuma ce allazina utul kitaba waɗanda aka ba littafi bil mabni ala ma lam yusamma fa'ilu mabni lil majhul to in kai istiqra'in ire-iren waɗannan ayatul qur'ani zaka ga ba haka aka kawo su kidam suna da ma'anar su dinda ka ji yazo da allazina atainahumul kitaba to yazo ne a mahalli na yabo a mahalli na nuna sun gaskata alqur'ani sai Allah ya danganta su zuwa gare shi yace atainahum Musa Allah mu suka ba mu muka ba su littafi idan Allah zai ambace Yahudawa cikin su waɗanda suka yi imani suka bi alqur'ani sai ya ce allazina atainahumul kitaba idan zai ambace Yahudawa wanda suka kangare suka kibin gaskiya suka kafirce wa Allah suka kibin alqur'ani sai Allah ya ce allazina utul kitaba in ka je ka bi alqur'ani za ka haka burjik bari mu buga misalai dan ya ƙara fitowa fili inda Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba kamar fadin Allah allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi sai ce mene ulaika yu'minuna bihi kaga mahallin ambatan gaskatawa su ne da imani a cikin suratul baqara kenan haka ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwata fa in yakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin ashari ibran kaga nan ma a mahallin cewa suna imani ne har Allah yake cewa ma inda ku mutanen makka da mutanen madina quraishawa da rafiqin imani da zamu kawo su imani tunda kafin kuma yahudawa ma sun yi imani da haka Allah yake musu allazina atainahumul kitaba hakan ka dauki fadin Allah cikin al-an'am wallazina atinahum kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bilhaq fala takunanna minal mumtarin. Allah yace waɗanda muka baiwa littafi sun san cewa wannan alqur'anin Allah ne saukar da shi daga gurin ubangijinka, kar ka zama cikin masu shakka. Haka nan wani waje cikin sautin ra'adi fadin Allah wallazina atinahum kitaba ya'rifuna yafrahuna bima unzira ilayka min rabbik wa min al'azabi man yunkiru ba'dha ko wallazina atinahum alkitaba yafrahuna bima unzira ilayka wa min al'azabi man yunkiru ba'dha. Cikin sautin ra'adi kaga Allah yake suna yafrahuna bima unzira ilayka, shi ma wannan mahalli ne na yau. To da inda ka bura kaga irin haka ne mahalli na zargi da mahalli na nuna cewa sun yi butulci, sai a ce allazina utul kitaba Allah ba zai danganta su kai tsaye zuwa gare shi ba. Sai kaga Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indina musaddiqan lima ma'ahum nabada fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhuri. To da nan zargin sa ake yayin da manzon mu ya zo musu da abin da yake gaskiya ne daga Allah kuma yana gaskata abin da ke hannunsu. Allah ya ce wasu daga cikin ahli kitabi waɗanda aka bai wa littafi sai suka yi watsi da littafin Allah na baza fariqu min alladhina utul kitaba. Hakanan Allah yana cewa wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatuhum. Allah ya ce da za ka kawo musu kowace aya wallahi ba za su bi abin da kake yi ba. Wannan ma kaga shi ma mahali ne nazari. Haka haka fadin Allah wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, da dai ire-iren su kamar ya alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafir. Wannan kamar misali ne na nau'in waɗannan ta'adirat guda biyu. To me yasa haka? Malamai zai kokari su lalubo me yasa aka yi wannan. Kamar yadda muka ambata a gurguje, saboda ba a danganta wa Allah abu mummuna kai tsaye. Abin da suke yi mummuna ne, kin gaskiya, sai Allah ba zai ce allazina atainahum ba, sai ce allazina utu. Can ko da suke abin arziki sai a danganta su kai tsaye ga Allah. Kamar yadda Allah yake cewa وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ إِنَّ رَشِ اللَّافِيَ أَلَّا كِي وَرْكَدِّنِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. كَذَا تِيَرْوَا دَ شَايَرْوَا دَ أَبُنِي مِي كَوْ أَبُنِي مِي فَرَلَا وزي أدن جنتا شكرة يدوى غا الله. أما رشي اللافية أزايريشي تن أدن بيه جنش أبو مي كو. تو أنا داك براء شي وَإِذَا أَمْرَدَنِ اللَّهُ تددي الله شي كسن يشنتا sai a ce wa idza maritu inna rashin lafiya warkarwa ba abu ne mai kyau fa huwa yashfi Allah ke warkar da ni. To haka nan mai sa Allah zai danganta baya da littafin kai tsaye zuwa ga kansa sai ce utul kitaba, in sun yi abin arziki sai ce atainahumul kitaba. Allah ya sa an gane. Sai malai Allah ya ci gaba da cewa wa idza yusla alaihim bu sallallahu
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
الله يقول وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. آية كام سندقكم. Allah ya ce wa idza yutla alayhi, bayan mun ji cewa sun yi imani, an Allah ya amshi imanin, Allah ya bayyana mana cewa suna da imani tun kafin lokacin. Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna. Sai Allah ya ce wa idza yutla alayhi, duk sanda aka karanta musu alqur'ani qalu, sai su ce amanna bihi, mun gaskata alqur'anin nan. Innahu alhaqqu min rabbina, lalle alqur'ani gaskiya ce daga Allah ubangijinmu. Inna kunna min qablihi muslimina, lalle mu mun kasance gabanin masu ka alƙur'anin dama mu musulmai ne wato duk suna kanta musu alƙur'ani su irin waɗannan mutanen kirki masu son gaskiya waɗanda Allah ya taimake su ga gaskiya cikin Yahudawa da sun ji ana kanta alƙur'ani sai su ce gaskiya ne saƙon Allah ne kuma da mun san mu musulmai ne wannan Allah madaukakin sarki dama yayi bayani cewa duk wanda yake so Allah ya karba addinin sa to sai ya gaskata dukkanin annabawa na baya da wanda suka zo bayan su Allah ya musu irin wannan bayanin a cikin fadin sa qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wa istakbartum Allah yake ka ce musu ya ku mutanen makka in kuna ganin wannan abin yanzu ba kwa jin kunya idan daga Allah ne daga ce kuma daga Allah ne ku ku kafirce a samu yahudawan kuma a cikin su wanda suka bi gaskiya su musulunta wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi wani daga cikin banu isra'ila ya shaida cewa wannan qur'anin irin at-taura ce wastakbartum ku kuma kuna girman kai inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shirkar da mutane azzalimai irin wannan haka Allah yake fada wato sai kai imani da duka mu musulmi al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai imani da shi da kuma sauran annabawa amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai kai imani da duka su ma yahudawa da kiristoci wanda suka riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma wajibi ne akan su su ma su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda annabawa gaba ɗayan su addinin su ɗaya ne kamar da muka ga a wani karatu a baya annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al anbiya'u banul allati wa abuhum wahid annabawa kamar ƴaƴan kishiyoyi ne wanda suke uba ɗaya kaga dangi ɗaya ne kowa sunan gidan yake amsawa koda uwar shi daban ce to haka annabawa su dukkanin su ƴan uwan juna ne duka addinin su ɗaya ne sai da Allah ya tara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sai Allah ya ce mishi was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yawmadu ga sunan a baitul maqdis lokacin isra'i cewa ka tambaye su shin an sanya wani Allah ko ma bayan ubangiji mahalicci da za a bautawa ba a sanya ba so da haka duk annabawa tauhidin su iri ɗaya ne shi yasa ba zai yiwu ka amince da wani annabi ka kafirce wani ba dole ka yi imani da su gabaki ɗaya amma sai ka bi shari'ar annabin da aka aiko maka shine anan Allah yake musu wannan yabon cewa sun samu tagomashi da suka bi Allah madaukakin sarki Allah ya ce qalu amanna sai ka ji suna cewa mun yi imani wato saddaqna bil qur'an kamar da Allah yake cewa a wani waje qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum a cikin suratul maida Allah yace ya ku ahlal kitabi ba kwa kan wani abin kirki har sai kun tsaida at-taura in ku yahudawa ne sai kun tsaida injila idan ku kiristoci ne sannan kuma ku yi imani da alqur'ani da aka saukar sai ku yi imani da shi sannan ku ga mutanen kirki wannan dai Allah yake cewa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati mutanen kirki a cikin su ne wanda suka yarda suke bin manzon nan annabin nan wanda baya rubutu baya karanta wutacciyar magana wanda sun samu siffofin shi haka rubuce a cikin littattafan su sun samu siffofin shi haka rubuce a cikin littattafan su sannan kuma suka amsa Allah yana cewa roje qul aminu aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maqbula cikin isra'i Allah yace ku mutanen makka ko ku gaskata ko ku ƙaryata asara ku ci in kun gaskata ma amfani ne akan ku amma dai ku sani waɗanda aka baiwa ilimi gabanin wahayin Qur'ani ba ku da kuke jahilai na nuna wa sarki ba mutanen da aka bai wa ilimi aka yi musu wahayi aka yi annabawan su wahayi to su da zaran an karanta alqur'ani sai kaga sun fada cikin sujuda suna cewa sarki ya tabbata ga Allah ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula da gaske ne alƙawarin da Allah yayi cewa zai aiko wani annabi gashi ya aiko wato mubashiran da rasulin ya ci min bada tuwa wannan cikin yahudawa ne aka samu wanda suke wannan gaskiya nazair na wannan suna nan da yawa cikin alqur'ani wanda suke tabbatar da wannan gaskiya ina fata muna fahimta da haka wannan aya abin take cewa shine wato a cikin yahudawa akwai wanda suka gaskata kuma daga cikin fikin da zamu cire na farko a wannan aya shine ashe a cikin kowanne irin kangararrun mutane indai aka jure musu wa'azi za a samu wanda za su yi tuba ba wasu mutane za a ce waɗannan an riga an yanke tsammani daga za a samu na kirki a cikinsu tunda dai yahudawa da irin fitsara da taƙadaranci da rashin kirkinsu da rashin darajarsu aka samu wasu suka zama nuzza'un suka zama wato bare daga cikin yahudawa aka samu bare waɗanda suka musulunta wasu sun zama sahabbai wasu sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba su gan shi ba wannan yana nuna cewa a ci gaba da yin wa'azi kenan ma mutane komai kangararsu Allah in ya ga dama sai ya musu baiwa sai su shiriya in ba Allah ne ya ayyana cewa wane ya riga ya gama halaka ba to ba a cire rai da cewa ba zai iya tuba wata rana ba kuma idan Allah ya taimake ka kai mai wa'azi ya tuba a hannunka ka samu daraja ka samu falala mai girma kuma sai na yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum daya ya samu shiriya a hannunka ya fi a baka garke na dajayen raƙuma daka akwai bukata mai tsanani zuwa ga musulmi ci gaba da sadar da wa'azin musulunci zuwa ga ko ina a faɗin duniya lungu da ƙauye da birni da karkara da maraya ko'ina da kuma kowane yare da kowace irin siga da kowane irin tsari yanzu nan da muke zaune a cikin birni irin Zaria sai ka ɗauka ko'ina addini ya saboda Zaria birnin ilimi ne alhamdulillah walahul fadl amma duk inda ka kewaya ƙasar zuzo ɗin nan inda kai tafiya kilomita 30 gabas yamma kudu arewa sai ka tara mutane suna rayuwa da ta saba wanda yake a cikin birane hazzu sa addini kadan ne kwarai ilimin su na addini kusan zero gaba daya koda suna cewa su musulmai ne koda an haife su su da iyayen su da kakannin su a musulunci zaka tausaya wa zalunci da yake da rayuwa ciki zaka tausaya wa irin irkani da suke a ciki wannan yana nuna cewa kenan ashe suna da haƙƙi akan mu da muke cikin birane Zaria Kano Sokoto Bauchi Adamawa Maiduguri Damato da sauran biranen na Najeriya da sauran kasashe wanda kowane birni na musulmi yana kewaye da ƙauyuka na musulmi ko ƙauyuka na maguzawa ko ƙauyuka na kiristoci waɗannan mutanen suna da haƙƙi akan mu yana da kyau mu rage hayaniyar da muke a cikin birni da yawan musu da muke akan al'irabi da yawan jayayya da ake yi wasu a cikin su dinga fita suna zuwa suna kai wa'azi na alqur'ani zuwa ƙauyuka saboda in ka ji wanda ke zuwa ƙauye ya sa abin da ke faɗa kasuwa take kai ka ko kana da dangi ko kana aikin mota ko kana tafiye-tafiye za ka gaskata abin da ke faɗa cewa akwai buƙatar isar da wannan saƙo zuwa ga ko'ina sannan haka akwai buƙatar fassara saƙon musulunci zuwa ga dukkanin yarurruka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya muna alƙawarin addini na sai ya kai duk inda hasken rana ke kaiwa kenan ko ina a duniya sai musulunci ya kai amma ai musuluncin nan ba zai kai ne da kanshi ba sai an yi aikin kai shi yadda sahabbai suka yi jihadi tabi'ai suka yi na bayan su suka yi har zuwa zamanin da muke ciki to haka kuma yanzu din ma ake buƙatar jihadi ne da musulunci domin har yanzu a cikin duniyar nan akwai inda ba a taɓa jin labarin musulunci ba duk a can da in ka je a nan Najeriya ma za ka yi mamakin irin wato mummunan labarin da suke da shi game da musulunci ko kuma kwata-kwata ba su labarin musulunci da duk wannan irin globalization da ake da shi da wannan hanyoyin sadarwa da wannan hanyoyi na internet har yanzu akwai wani bai labarin musulunci kaga kenan har yanzu yana da hanzari mu kuma aikin yana kan mu musulmai Allah ya kama da shi sannan kamar da muka ambata wajibi ne wa'azi da karantawar musulunci ta tsaye akan karantar da alqur'ani da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da shi kanshi annabi yake cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya shi kanshi manzo Allah kai ke cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya shi kanshi manzo Allah qur'ani yake ni balan sana kuma kai da zaka karanta da irin addinin sa qul ma yaqulu li an ubaddilahu min tilka'i haka yace in attabi'u illa ma yuha ilayya fa'ida ta karshe shine ya halasta mutun ya yabi kansa idan babu alfahari idan akwai bukata ina malame suka tira wannan da suka ce inna kunna min qablihi muslimina da suka ce ai mu da man san musulmai ne kaga suna fadan abun alherin kansu to bukata in ta kama mutum na iya fada wani alherin kansa kamar da manzo Allah sai sun yake cewa ana sayyidu waladu adama wala fakhara ana awwalu shafi'in wala fakhara da ire iren su zamu dakata nan saboda lokaci ya gure insha Allah يا الله كي مدرسي نقبا إن شاء الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتن اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.